أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مرسالوا أولا مسلاتي بيتانا على بركة دنتي قبا لكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى وأن إشيني مجلس منا تلاتن دقيا أتكم كراتم وأن للتاهم منا إشرين شا 22 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 29 ga watan Satumba a kalandar Bature 2021 idan ba manta ba muna karatu ne akan Ali ibn Abi Talib cikin mazaje wanda malam zai ambata mana a cikin wannan littafi daga cikin wa'inda suke ake musu kinaya ko ake kiransu da khulafa'ur rashidi muna kai inda malai mun tsaya inda malai yake mana bayani min wasiqi ibaratihi wa daqiqi isharati shahina 78 min wasiqi ibaratihi wa daqiqi isharatihi na cikin idan aka ce al-wasiqa abu wanda yake kakkaura wanda maganganu ne aka yi wanda suke cike da hikima kuma da dukka wurin abin da suke nunawa wannan shine malam zai kawo mana irin abubuwan da aka samu Ali ibn Abi Talib yana faɗa a cikin rayuwar shi yake cewa kun ya nabi al-ilm ya ku jama'a ku kasance mabubbuga ta ilimi ma'adin al-hikam taskoki na daga dukkan wata hikima masabihal layl hutulu wanda suke haskake duhun dare khulaqanu siyab wanda suke kraye wanda suke dimkawa kansu tufayi nan wannan kalmar da yayi khulaqanu siyab yana nihin ya kasance mutum ya barranta da dukkan wani aibi a cikin rayuwar shi ko kuma ya tuhatar da kanshi da tuha wadda take ta nisanta dukkan wata alfasha shine yake inkiya yake cewa khulaqanis siyab judadul qulub masu wa'ansu zakata wanda suke sababbi kinan ku sabanta ibu ku sabanta zakatanku da imani tu'arrifuna fi ahli sama mutanen sama za su san ku duk lokacin da ka wuce ɗan sama sun san da wane ne haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari yake cewa matukar gidan da ake gidajen da ake tashi tsakar dare suna dab kamar yadda mu muke kallon sama yadda muke kallon tarmamu suna haskawa haka mala'iku suke kallon gidajen da suke tashi suna sallar dare yake cewa to tu'arrafuna fi ahli sama ɗan sama da sun san dukan su ƙasa sun san wane ne suke kallo yake cewa wato khifuna fi ahli al-ard amma dai wanda suke ƙasa za su ringa rena al'amurkan idan aka ce wani yana da girma idan ka surin shi to zai ringa ganin ka kai ba kowa ba yace tuskaruna inda rabbikum kuma za a ringa ambaton ku a wurin ubangijin wannan wa'ansu kalmomi ne wanda Ali ibn Abi Talib ya nada mana yake bayyana mana duk wanda ya mika al'amarin shi zuwa ga ubangiji ya sanya shi ne mabubbugan ilimi duk inda aka ce qala Allahu qala Rasul to yana wurin ko ya karanta ko a karantar da shi ya kasance dukkan maganganun shi da zai da ko hikima a cikin su ya nisanta da tuhatar da kanshi da duha wanda take ta alfasha yana kokarin kullun ya kasance ya zai daidaita tsankanin shi da shi da ubangijin shi ya zai daidaita tsankanin shi da shi da sauran mahalinta sauran ƴan uwan shi kuma kullun yana sabanta zuciyar shi da imani kuma ƴan sama suna kallon shi sun san wane ne shi bayan haka ƴan ƙasa suna kallon shi suna raina mai ajwali kuma su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani yake cewa law aqsama ala allahi la abarta irin su waɗannan wanda ɗan sama suka san su ɗan ƙasa suka raina musu hankali da su yi rantsuwa akan abu wallahi ubangiji da su ya fitar da su a idan ka kana kallon wannan abun baki ne yace wannan abun fari ne wallahi a idan kowa sai ya koma fari shine ubangiji yake manzo Allah yake cewa law aqsama da zai rantsi akan Allah akan kaza kaza ne wallahi ubangiji sai ya fitar da shi yake cewa kuma bayan haka tuskaru da inda rabbukum za a ringa ambatanku a wurin ubangijinku karkashin haka da kai hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi hadisi mai lamba ta 2637 yana cikin Kitabul Birri wassila wal adab hadisin da Abu Huraira ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah idha habba abdan إذا حب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه يكتي ولله وبنجي إذن يسوبا ويش سيكرا جبريل يتي يا جبريل للهني إنا سموان أنجي دموان دنهاك كسوشي Jibril zai ce na so shi yayi shela a sama ta bakwai yace ubangiji yana son wani dan haka kuma ku so shi idan suka so shi ƴan sama ta ƙasa har sama ta farko kowa zai so shi idan ya so shi za a ce mato ƴan ƙasa kowa ya so shi zaka gani duk inda bawa ya zo kowa yana son shi kurum sai wanda yake lalatacce idan ya ganshi zai ringa tsokanar abin da yake cikin shi ko kuma ya ringa tsokanar sunnar da ya rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai duk wani mutum na kirki daga ya ganshi sai ya so shi wannan alama ce ta idan bawa idan ubangiji yana son bawan shi kenan kalkashin haka duk wanda ya ruko da wannan abubuwan ɗan sama za su san shi kuma bayan haka za a ringa ambaton shi a wurin ubangiji Allah sai ya murga cikin su yake cewa ana ku saurara innal faqiha wanda yake masanin addinin musulunci idan aka ce alfaqi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda ubangiji yake san shi da alheri to zai sanar da shi ilimin addini to wannan wani masanin ilimin addini yake cewa kullul faqih alladhi la yuqannidu an-nasa min rahmatillah shine dukkan wani masanin addini wanda bai huddawa mutane tsammanin rahmar ubangiji ba wai masanin addini ba wanda daga ka aikata kaza yace maka ai babu wata dama taka tuba kurmin azaba za ta same ka wannan ba faqihi bane ba kenan wanda za a kiraye shi wani faqihi ne shine wanda bayarin ga huddawa mutane tsammanin ba rahmar ubangijinsu ba yake cewa bayan haka wala yu'minuhum min azabillahi kuma baya amuntar da su akan azabar ubangiji kalkashin haka zaka gani da yawa daga cikin malamai su ringa kawo hadisi wanda suke dhaifai na su ringa kwadaitar da mutane akan ayyukan aikin kirki alhali baya daga cikin sunna baya daga cikin karantawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su ringa kawo hadisi wanda suke kakkausarsa hadisi mawdu'ai wanda za su ringa hudda mutane ko kuma za su ringa sanya su ringa yanke kaunar ubangiji su za ya sake karbar su yake cewa to duk wanda ya kasance wannan shine aikin shi to baya daga cikin malamin addini ba ma kiraye shi ba da faqihi ba shine yake tabbatar mana faqihi shine wanda za ya ringa kiran mutane zuwa ga addini kuma baya hudda musu tsammanin rahmar ubangiji kuma baya amintar da su da azabar ubangiji ba ya zo bai san ya saka waya ringa cewa a'a ai duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna ko da shekara duk kaza zai a cikin wuta ya shiga gidan aljanna to wannan baya daga cikin karantarwar faqihi mutum yayi kokari yayi abinda zai nisantar da shi da wutar jahannama dari bisa dari yake cewa bayan haka wala yurakhis lahum fi ma'asi Allah kuma bayan haka baya rangwanta musu akan su sai su saba wa ubangiji za a ce kaza kaza ne ya ringa cewa a ya kawo wani hadisi wanda yake maudu'i ya rabu da shi ya ce a ai kaza ya haramu ai ha kaza halaka ne kuma an sani kazan nan sabon ubangiji ne kamar yanda kwanan baya da shi ɗaya daga cikin malumai wanda suke kiran kansu da malumai yana fatawa akan mas'alar kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani akan haramun ne mutum ya dauki kare in ba karan warauta ba ko karan gadi ba amma dai ya shiga gidan radio yana halatta nau'in daukan kare a sanya shi a gida dan sha'awa dan kaza dukkan shi halaka ne to wannan baya daga cikin malumai wannan mabannata ne shine yake cewa wala yurakhisu fi wala yurakhisu lahum fi ma'asi Allah baya rangwanta musu wurin a kusafa wa ubangiji duk abinda zai zo musu da shi yana kakkab da kaza ya halatta a sunna kaza bai halatta ba ku nisance shi kuma kalkashin hadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma amartukum bihi ma nahaytukum anhu fashtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umurce ku abinda na hane ku nisance shi kadan abinda ku na umurce ku da shi ku zo da shi daidai gwal to wannan faqihi masanin addini baya rangwantawa mutane akan su dai su ringa sabawa Allah ko kuma a ware wata rana a ringa cewa a ai wannan ranan kaza duk abinda kai makaruhi ne ba lada ba zunubi duka wannan yana daga cikin karancin sanin addini yake cewa wala yad'u alqur'an ragabatan anhu ila ghayrihi kuma baya mai da alqur'ani bayan shi ba baya shafa ma alqur'ani baya shafa alqur'ani ba lahiya ba saboda yana da wata manuma wanda yake so ya ciwa kuma da yawa daga cikin malaman mu a yanzu ko wanda suke muna malam zaka gani sun dauko ayoyin alqur'ani suna awwala su na yanda zai dace da sarrafa su na yanda zai ma mai gidan shi fatawa yanda fatawar ba ta saba ba ba ta bata ma mai gidan shi rai ba da yawa daga cikin malamai ana haka to wannan baya daga cikin malamai wannan fada Ali ibn Abi Talib duk wanda zai rinka daukan ayoyin Qur'ani ko kuma ya mai da Alqur'ani gehe yayi fatawa a iya sarran shi dan ya gyara ba wani ko ya faranta wa kan shi rai to hakika baya daga cikin faqihai yake cewa wala khaira fi ibadatin illa ilma fiha babu wani alheri game da ibada da babu ilimi a cikin ta ka zo ka sanya ubangiji gaba kana bauta mai amma dai baka da ilimi shine can ubangiji a cikin Muhammad yake cewa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi sai kai sani lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah sannan ka zo kai aiki ka nemi gafarar ubangijinka in dai baka san ubangiji ba to baka da hurumin ka shiga cikin bauta ka fara sanin wani ne mahaliccin ka ko ya girman shi yake kuma me ya dace a ni me bai dace ba a yi me ba shine malin nan Ali ibn Abi Talib yake cewa la khaira fi ibadati la ilma fiha babu wani alheri a cikin bauta wanda za a yi ta ba tare da ilimi ba jahilci kenan yake cewa wala khaira fi ilmi la fahma fihi ko babu wani alheri a cikin ilimi wanda babu ganewa a cikin shi wannan shine ake kiran shi jinki wanda za a yi ta mai ana bashi ilimi amma dai baya ganewa to shi ma babu alheri akan karanta su wanda ake yi wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha kuma babu alheri ga karatun da za a yi ta yi wanda ba a tadabburi ba a hankaltuwa a cikin shi shine can ubangiji yake mana bayani afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira shin ba za su tsaya ba su ringa tadabburi suna la'akari suna maimaita ayoyin nan su gani girman ubangiji su ga ya aka hudu kaza a cikin alqur'ani inda suna haka wallahi tallahi da sun wani lafiya to shine na Ali ibn Abi Talib yake masalamana dukkan wani ilimi da za a yi shi ba tare da dukkan wata ibada da za a yi ba tare da ganewa ba tare da ilimi akan ta ba to hakika babu alheri akan ta za a yi ta cimka shiyawa za a yi ta tubuka igiya ce ko kuma za a yi ta shimka ciyawa na yanda kurum bawa ba zai tashi a fankan fayo babu wani lada akan abin da ya aiwata haka kuma duk ilimin da za a nema in dai ba fahimta a cikin shi shi ma banna ce bata lokaci ne haka kuma dukkan wani karatu da bawa zai in dai baya tadabburi a ciki lasiya ma bangaren alqur'ani hakika shi ma bata lokacin shi yake da haka ake so duk lokacin da bawa zai shiga ya karanta alqur'ani ya ringa tadabburi akan shi in aya ɗaya lakan ka dauka ka ringa tadabburi akan ta menene ubangiji yake menene ubangiji yake son ya isar da sakon da yake cikin wannan aya ko menene sakon da ubangiji yake so ya isar a cikin wannan aya da yawa daga cikin sahabbai zan mu samu ya dauki aya daya da ita dai lankan zai raya da ranta zai raya da ranshi da kiyamul layl ya karanta aya daya wallahi tallahi mutun ya jarraba aya daya ka dauka wanda ka san ma'anarta ka memeta ta ka memeta ta ka memeta ta ka memeta ta to insha Allah zakai tadabburi akan abin da ubangiji yake so ya hango mana ko akan sakon da ubangiji yake so ya isar mana a cikin wannan aya zakka gani karshen kana memetawa kana kuka da hawayenka saboda girman abin da ubangiji yake so ya wasafa mana Allah ya tabbata sai ci gaba da cewa laysal khairu an yaksura maluka wa rabbuk ba alheri bane ba ka yawaita daga cikin dukiyarka ka yawaita daga cikin iyanka ai mun ga abin da ya faru da Walid bin al-Mughira baban Khalid kasancewar yana da dukiya yana da iya yake alfahari da dukiyar shi yake alfahari da iyayen shi amma dai sakamakon haka ubangiji ya tuzurta shi ubangiji ya mai tanadi na wutar jahannama tayi idan muka koma suratul mudassir ubangiji yana mana bayani yake cewa summa abasa wa nazar summa adbar wa astakbar fa qala in hadha illa sihr yusar in hadha illa qawlu bashar akami alqawli sa uslihi saqa dukan me ya kawo me wannan alfaharin shi shine duke shi da iyaci to shine Ali ibn Abi Talib yake bayani yake cewa ba alheri bane ba bawa ya kufa kurum shi sai ya tara dukiya mai yawa ya tara iyali masu yawa iya masu yawa yake cewa walakin alkhair sai dai alkhairi a cikin wannan rayuwar ta mun ta yau da gobe an yaksura ilmuk ilminka ya rewita wannan shine alkhairi a ce a dukkan alqur'ani a iya shekarun da Allah baka a ce kana da harda shi duk ayar da za a kawo maka a ce ka san ma'anarta wannan shine alkhairi yake cewa wa yu'azzimu hilmuk bayan haka hakurinka ya girmama kasancewar kullun kana mu'amala da mutane kaka ga irin dawainiyar ga irin yaunin da shari'a ta dora maka sai kai kaza sai kai kaza sai kai kaza ibadar nan tashi da asuba tashi tsakan dare salloli akan lokaci hutar da zakka da wa'ansu abubuwa makamanta haka kai hakuri mu'amalarka da mutane kai hakuri kai ta ba su uzuri yake cewa to wannan shine alkhairi ilimin ka yawaita hakurinka kuma ya daukaka yake cewa wa antubahin nasa bi ibadati rabbika kuma kayi wa mutane alfahari da bautar ubangijinka fa in ahsanta idan ka kyautata hamidallaha sai ka gode wa ubangijinka saboda godiyar nan da zaka yi shine ubangiji zai kara maka ƙarfin gwiwa ka kara a cikin bautar shi ka kara a cikin ilimin da ya baka yake cewa wa in asata idan kuma ka saba fakai daidai ba istaghfartallaha sai ka nemi gafarar ubangijinka wannan ita ce rayuwa zan mu gani a takai a wa'ansu ibarori wanda suke ɗan kaɗan Ali ibn Abi Talib yana lakashe mana wannan dukkan wannan rayuwar kawo ya ci gaba da cewa wala khaira fid dunya illa li ahdi rajulayn mu sani babu wani alkhairi a cikin wannan rayuwar sai ga ɗayan mutanen nan guda biyu na harkonsu rajulun aznaba zunuban mutum ne ya aiwatar da zunubai ya aikata lahihika wanda za a dora mai zunubai a kansu fa huwa yatadaraku zalika bitawbati sai ya kirdadi abinda ya aikata na zunubi da neman tuba a wurin ubangiji wannan mutumin hakika yana da alkhairi shine can cikin nisa'i ubangiji yake mana inna mattawatu ala llahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu llahu alayhi tuba tana ga wanda ya mance ko akan kuskure ya aikata zunubi lokacin da ya tuno lalle ya aikata zunubi yayi hutu da na hutu da shi da ubangiji shi sai ya koma gehe yayi raka'a guda biyu ko kuma kai tsaye ya nema ubangiji shi ya gafarta mai zurban da ya aikata yake cewa to wannan su ne ubangiji yake amsa tubansu to kana Allahu ghafurur rahima yake cewa walaysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an yace tuba bata kan wanda zai yi ta aika da zunubi yana barkata masha ashi a rayuwar shi ta duniya har sai da mutuwa ta zo da ta zo sai ya ce ubangiji wa na tuba fa to a lokacin nan ma ba shi da tuba kenan nan yake tabbatar mana lalle mutum mai alheri a cikin mu shi shine wanda koda ya aikata aikin zunubi to yana kirdadin wannan zunubin da ya aikata da tuba ya nema ubangiji shi gafarta mai tuban da yi yake cewa bayan haka ɗayan mutumin yace wa rajulun yusari'u fil khairat shi ma wannan mutumin bai cike da alheri a cikin rayuwar shi shine wanda yake rigaye wurin aikata aikin alheri shi kuma wannan idan muka koma cikin Qur'ani zan mu gani da yawa a wurare daban-daban Ubangiji yana mana bayani akan ai mutane wanda suke rigaye wurin aikata aikin alheri wannan sune mutane na gari can yake mana wallazina yutawna ma'atum wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun sune wa'inda suke rigaye wurin aikata aikin alkhairi wa hum laha sabiqun kuma kullun so suke su kasance su ne a gaba a wurin aikata aikin alkhairi can a kissa annabi Dawud fastajabna lahu zakariya ko yahya ko zakariya fastajabna lahu wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahba dalilin da ubangiji ya sanya ya bashi da ya sanya mai zakariya yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna rigaye wurin aikata aikin alheri kuma suna kiran mu ragaban wa rahban suna masu kudi a wurin mu suna masu tsoron azabun wa kanu lana khashiin kuma suna tsantsanta ubangiji suna masu jin tsoron ubangiji akan tafarki akan abinda suke aski akan abinda suke aikatawa can kuma a cikin Ali Imran ne ko ni sai yake cewa yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin kina wannan shi yake nuna mana lalle ana so mutum ya ringa rigaye bangaren aikata aikin alheri in masallaci ne a ce kullun kai ne horko a wurin abun shigo gashi in aikata aikin alheri ne duk wani abin da ya shahi yi wa ubangiji a ce ku ne kan gaba to wannan yana da ba karamin alheri ba duk wanda ya kasance ya bar haka hakika babu alheri tare da shi kasancewar mutum yana da wannan siman yana da wannan siffofin guda biyu mai neman tuba duk lokacin da ya aikata aikin zunubi kuma yana rigaye bangaren aiwatar da aikin alheri to wannan su ne wanda suke da alheri cike da rayuwarsu yake cewa bayan haka wa ya'malu fi darajat kuma duk abin da zai aikata yana yi ne don ya samu mataki a wurin ubangiji ubangiji shi sakanta mai da alheri yake cewa bayan haka wala yaqillu amalan ma'at taqwa kuma har abada wa'innan mutanen shi wannan mutum wanda yake rigaye bangaren wurin aikata aikin alheri baya rena dan karamin aikin da ya aikata baya rena abin da ya aikata in dai ubangiji ya ma baya renawa yake cewa wa kaifa yaqillu ma yuqbal taya abinda aka yi shi dan Allah taya zai kankanta a cikin idanuwa a hankali baya dauka ubangiji aka ba can idan muka koma bakara ubangiji yana mana bayani akan wanda suke ciyarwa ubangiji yana limka musu abinda suka ciyar yake bada misali kamar sai habbatin anbata sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba kamar kwatankwacin dan gran ne na hatsi mutun ya shimka sai wutar da zangarniya guda daya a cikin kowace zangarniya za a samu kai guda bakwai a cikin kowane kai za a samu kwaya guda 700 kwaya ɗaya lankan ta bada nawa ta bada kwaya 700 wallahu da'ifu liman yasha kuma Allah yana limkawa bawa gurgurdan yanda ya ga dama haka da kai hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul iman hadisi mai lamba ta 42 Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul iman ba Muslim ba yake cewa lokacin fa iza ahsana ahadukum islamu hadisi Abu Hurairah ne yake cewa idan ɗayan ku ya kyautata musulunci shi fa kullu hasanatin ya'maluha kutibat lahu bi ashrati amsalha dukkan wani aikin lada da zai aikata za a rubuta mai lada guda 10 duk abinda bawa zai aikata za a rubuta mai lada guda 10 yake cewa ila 700 dhifin har zuwa limki 700 dukkan wani abin da bawa zai aikata iza hasuna islamu sharadin idan ya kyautata imanin shi idan ya kyautata musuluncin shi yaya zai kyautata musuluncin shi yayi dan Allah ubangiji shi ya saka tani yake cewa to duk wanda ya haka kana da lada 10 kuma ladan nan guda 10 su alimka shi su 700 kuma ubangiji zai limka iya ganin damar shi kan manta matar da ta shiga gidan aljanna dalilin karuwa ta shiga gidan aljanna dalilin kare dan ta shayar da shi to ina ga wanda yake tutiya yana da imani idan ya aikata shine na Ali bin Abi Talib yake cewa taya aiki ya kankanta a idan wanda ya aikata shi yayi ne dan Allah ai baya yiwa sai ya ci gaba da cewa qala rahmatullahi ta'ala yake cewa shi Ali ibn Abi Talib Allah kare shi kanshi ihfazu anni khamsan ku kiyaye wannan abubuwan guda biyar daga gare ni law rakabtum al-ibla fi talabihinna da za ku hauta ruwa ku haura kumi dan neman wannan abubuwan guda biyar wanda zanu faɗi muku lama asabtuhunna yace wallahi da buksa bin su ba wala andaitum al-ibla qabla an tadrukuhunna yake cewa da kun ga yadda tawuwar da kuka hawo dan neman wannan abubuwan guda biyar kamun ku same su kinin za ku buga duniya ku ta yi dukkan wani masani ya ba ku wannan abubuwan guda biyar ba ya ba ku ba yace dan haka ku kiyaye su na harkon su yake cewa la yarju wannan abdun illa rabba kadda bawa ya taba gurin wani abu a wurin wani ko ma bayan ubangijin shi duk abin da zaka kaunata ka kaunace shi a wurin ubangiji kadda ka taba i'timadi akan bawa wanda shi ma ubangiji ya bashi ka nema a wurin shi in ya sanya bawan nan ya kasance shine sababin samun ka ubangiji zai tilasta shi har ya zo ya baka yake cewa kadda bawa ya taba kaunar wani abu a wurin wani dan adam duk abin da bawa zai kaunata ya kaunata a wurin mahaliccin shi wallahi abin da yake tsakaninmu da mu da ubangiji yayi abin da yake tsakanin ni da kai ko ni da wannan uwana ko ni da ma'aikina saboda ni da ubangiji na direct ya'lamu kha'inatul a'yun ma tukhfi as-sudur duk abin da ido za ta gani ta boye ko kuma rai za ta kestawa hankali wallahi ubangiji ya riga ya san da haka ka koma gehe ka nuna wa ubangiji kana so wallahi sai ya baka ana inda zanni abdi fi ubangiji kullun yake faɗa mana yana nan inda bawan shi yake zata yi shi kana tunanin zai maka wallahi sai ya baka kuma ka tabbatar wa kanka babu wani wanda ya isa yi maka in ba shi ba yake cewa to dan haka la yarju wannan abdun illa rabba kada bawa ya saki ya ringa guratun wani abu a rayuwar shi ko ya ringa kaunatar wani abu a wurin wani koma bayan ubangijin shi na biyu wala ya khafa illa zanba kada ya taba tsoron wani abu a rayuwar shi in ba zanban shi ba saboda wannan zanban nashi sune wanda za su halaka da shi ya rasa samun rayuwar shi ta duniya ya rasa samun rayuwar shi ta lahira kasancewar zanibin nan yana iya rike addu'ar ka ta gaza amsuwa a wurin ubangijinka amma dai idan ka ji tsoron zanban ka to wallahi zaka wanye da lahiyar duniyar ka lahiya ka wanye da lahirar ka lahiya yake cewa bayan haka wala yastahi jahilun an yas'al amma la ya'lam yace kadda jahili ya taba jin kumiya da ya tambaye akan abin da bai sani ba baka sani ba ka hamzarta ka tambaya ba lokacin manzon Allah ba muke ba lokacin da aka hada tambaya ita kuma tambayar da suke yi a lokacin nan tambayar da aka hada sahabbai su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ta'annut ne shishigi a cikin addini abinda ba haramta ba wani yazo dan yazo mai akai yazo ya tambaya diddan a haramta irin wannan tambayoyin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta amma dai bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan wata mas'ala ta cikin addini kanda mutum ya dora wa kanshi girman kai yake tambaye wanda yake shi sani duk abin da yake abu ne wanda zai gyara maka rayuwarka ya gyara maka addininka zo ka tambaye waɗanda suka yi ka sani fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma'abuta sani in dai ba ku sani ba yake cewa bayan haka wala yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lam an yaqula allahu a'lam kuma shi kuma wanda yake masani ne kada ya ji kumiya idan jahili ya zo ya tambaye shi akan abinda shi bai sani ba ana kallon shi mai ilimi yace allahu a'lam wallahi bai sani ba kada ya yi fatawa akan jahilci saboda idan ya dora bawa akan jahilci duk abin da ya aikata yana da zulumin shi amma dai idan yayi fatawa akan a'a wani kaza menene a'a wallahi ban sani ba ya huta shadda kanshi ya huta shadda wancan a'a ba ni lokaci in bincika ko kuma ba ni lokaci in nemi wanda yake sama da ni in tambaya za a zo a sanya Imam Malik a wannan zamanin babu wani a cikin tabi'ut tabi'in babu wani mai ilimi wanda ake nunawa da yatsa kamar Imam Malik yana nan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada darasi a nan yake zama a nan yake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a mai tambaya guda 100 a cikin da kilya bada daya za a yi ta tambaya kurme ce Allahu a'lam
tabbas Allah ne mafi sani a tambaye shi wai kai ya ne ana hirar kai kai ka hin kowa sai kuma a tambaye ka ce a mas'ala addini fatawa akan addini abu ne wanda yake mai hadar a bar ni in yi lissahi in gani ya dace in aka yi kaza kazan ya bada dalili na akan kaza in yayi daidai sannan a aikawa akan shi shine wanda yake bada labari yake cewa a cikin shekarun shi 18 sai da aka samu malamai sama da 40 daga cikin manyan malamai na garin Madina wanda suka bashi tazkiya suka yarda da yi fatawa akan shari'a akan addinin musulunci to shi ma idan an tambaye shi cewa ki Allahu a'lam wannan kuma baya nunawa wai baya tauyewa daga ilimin da Ubangiji ya baka ko kuma daga girman da Allah ya baka wannan shine ake kira adalci a cikin ilimi baka sani ba wanda baka sani ba a nemi wanda yayi ka sani ko kuma ka tayi ka nemi wanda yayi ka sani ya maka fatawa wannan shine ilimi amma dai in kace ka kibanta da abin da gane ka kai dai lakan hakika zaka zauna a cikin jahilci kuma zaka yi tafatawa akan jahilci Allah ki yaye sai ci gaba da cewa wasamru minal iman mu sani hakuri ko yana daga cikin imani hakuri dai wannan dai hakuri wanda kullun ake bada labarin shi ake faɗa yau da gobe yake cewa to ka sani yana daga cikin imani kuma yake ce maka bi manzilatir ra'su minal jasad wannan hakurin kwatankwacin shi game da imani kamar kwatankwacin kai ne da gangar jiki idan babu kai gangar jiki ta tafi gangar jiki ba za ta tafi ba yace to haka kwatankwacin imani da shi da kwatankwacin hakuri da shi da imani idan muka diba a cikin alqur'ani kalma wanda ubangiji wanda ya itlaqin ta da jamila kalma guda biyu ce fasarrihuhunna sarahan jamila ko sannan fasabarun jamila fasbir sabaran jamila babu abu wanda ubangiji ya wasafa shi a cikin alqur'ani da abu ne mai kyau kama hakuri ta yake cewa wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila sannan yake bayani fasabarun jamil wasbir sabaran jamila ka dau dai hakuri wanda yake mai kyakkyawa can ayoyi da yawa suna mana bayani akan girman hakuri wasta'inu bis sabr was salat ku dogara ku yi ruko da hakuri kuma da sallah ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabr was salat yayi bayani summa kana min alladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr summa inna illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr can waccan ta suratul balad summa kana min alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama ubangiji yana mana bayani hakurin nan dai hakurin tilas sai mun dauke shi karkashin haka zan mu iya cewa babban mas'ala duk wanda yake so ya ci wa burin shi a rayuwa ya wanye da mutane lahiya shi shine ya ringa ba su hakuri ya ringa ba su uzuri yana daukan hakuri akan dukkan wata cutarwa da za su yi idan mutun yayi haka to zai zama da kowa kuma kowa zai yabe shi wani can a baya idan shi zai ringa cewa kai ba taba ganin sakare ba kamar wani ba a shi ya san abin da ya taka yayi ne dan Allah ya baka uzuri kuma ya hakura ga irin jahilcin da kai kai dai kai ne sakara wannan ita ce rayuwa da kowa zai ringa yin haka wallahi tallahi da kowa ya zama da kowa lafiya da ba a samu barkici shi ne yake mana bayani yake cewa wannan hakurin ka sani duk lokacin da zaka yi ruko da hakuri hakika wannan shi yake nunawa lalle kana da imani kuma imanin ka cikakke wannan hakurin zan mu gani ta yawa ubangiji yana mana bayani wala nabluwan lakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-samarati wa bashshiris sabirin yake cewa za a jarrabe ku a cikin wannan rayuwar ta ku ta yau da gobe da wani abu daga cikin tsoro daga cikin tawaya na daga dukiya daga cikin tawaya ta daga rayuka wani kana son su ba kana son shi babu shi ayyan itace yunwa bari da wasu abu makamancin haka yace amma dai wa bashir sabirin ka baiwa duk wanda suka yi hakuri ka ba su albashir albashir din shine za su samu salawatun min rabbi wani yabo daga wurin ubangijin ku wa rahma kuma da jin kai kuma ubangiji zai rubuta su daga cikin almuttadun wanda suke shirye yi a wurin shi sakamakon hakuri da suka dauka shine yake nuna maka lalle hakuri daga cikin imani yake kwatam kwacin shi da imani kwatam kwacin gangan jiki ne da kai in babu kai to hakika gangan jiki bata yi funksiyoniya bata yi ba yake cewa wala imana liman la sawala tabbata duk wanda bashi da hakuri to hakika bashi da imani da haka tilas a rayuwar mu ta yau da gobe sai mun yi riko da hakuri yake cewa qala radiyallahu anhu hakika علي بن ابي طالب يرضى الله اشتبت على غير شيء يجي cewa ashaddu al-a'mal salasatu mafi tsananin ayyuka a rayuwar mu ta yau da gobe sune abubuwa ayyuka ne guda uku idan mutun yayi su hakika ya huce da dukkan wani ya tsallake dukkan wasu abubuwa masu tsanani a cikin rayuwar shi yace na farkon su shine i'ta'ul haqqi min nafsik shine ka baiwa wani gaskiya akan ka an yi abu kai ne baka da gaskiya an zo kana iya ba kanka gaskiya ka ce a'a ba ni bane mai gaskiya ba wani shine mai gaskiya wannan abu ne wanda yake da wahala a rayuwa yake ce wato da gaskiyar ayyuka wanda suke da tsanani a cikin rayuwar mu ta yau da gobe shine mutum ya bayo wani gaskiya akan shi ina fata an gane ma'anar mutum ya bawo wani gaskiya akan shi gashi nan kana iya bawo kanka gaskiya saboda ka yi shi karfi amma dai ka ce a'a na janye shi ne mai gaskiya a hukuban tayi to wannan abu ne wanda yake da wahala yake cewa bayan haka wa zikrullaha ala kulli hali ambaton ubangiji a dukkan halin da bawa ya kasance a cikin shi abu ne wanda yake da wahala ba kowa ba Allah yake datar da shi ba duk lokacin da ka kasance kana tahiyya kana cikin kasuwa kana kaza kana aiki kana ummi kake karinga subhanallah alhamdulillah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah yace to wannan abu ne wanda yake da tsanani a cikin rayuwa ba kowa ba Allah yake datar da shi yace na uku su wa musawatul akhi bil mali shine mutun ya meka wa dan uwan shi hannu kamar da dukiyar shi abu ne mai wahala Allah ya datar da musawat shi shine mutum ya yalwata wa dan uwan shi da dukiyar shi abinda ubangiji ya baka ka yalwata wa dan uwanka abu ne wanda yake da wahala hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ibda bi nafsika wa bimman ta'ud ka fara ciyar da dukiyar wannan taka da kanka iyallanka da wanda ciyarwarsa ta zamanto wajibi a kanka wannan shine abin da shari'a ta bada dama sannan idan gida ya koshi sannan a nemi na dawa su ma a yi musu abu ne wanda yake da wahala wallahi daga cikin hikimar ubangiji zan mu gani babu wata zuri'a wanda ubangiji wanda zai yi ta a ce a dangin wani ubangiji ya gaza sanya wanda ya isa ya kasance musu garanti bangaren dukiya ubangiji daga cikin adalci shi kuma yin haka ba zaka gani kowa daga cikin kowane dangi ubangiji ya sanya mutum daya wanda ya isa ya yi wa kowa dukkan bukatunsu sai dai ubangiji ya sanya wannan wanda Allah ya bashi ya kasance mutumin kirki ko mutumin banza in ya kasance mutumin kirki zaka gani dukkan dangin ana yabo ana cewa Allah saka ma wani Allah saka musu da alheri Allah saka ma wani da alheri yayi wa wani wannan ba ma sani ba yayi me amma dai idan ubangiji ya sanya lalatacce ne zaka gani daga shi sai kuma waɗanda suke cikin gidan shi zaka gani dukkan dangi ya hurgice ya lalace ana cewa a ai dangin wane kuma ya bar su haka to dan haka ba karamin ba abani ba wanda yake da wahala a cikin rayuwa wanda yake tsanani a cikin ayyukan da muke yi ne da gobe mutum ya meka wa ɗan uwan shi hannun shi ya cece su ta bangaren dukiya ya ba su daga cikin abin da ubangiji ya bashi yace wato wannan abubuwan guda uku sune abubuwa masu tsanani a cikin rayuwar mu duk wanda yayi su to hakika sauran ayyuka za su kasance mai abubuwa masu sauki a cikin rayuwar shi na farkon su shine ya bawa wani gaskiya akan shi bayan shi ya ringa ambaton ubangiji a dukkan halin da yake shine na ukun su ya ringa meka hannun shi ya ringa bada dukiyar shi game da ikuwai shi Allah ya datar da mu da wannan ayyuka sai na gaba yake cewa wa min khutbatihi radiyallahu anhu daga cikin khutbar shi da ya kasance Ali ibn Abi Talib yana yi wa mutane yarda Allah shi tabbata a gare shi. Khutba shine bawa ko kuma limami ya hawo saman munbari yayi wa mutane khutba, yayi mu mutane wa'azi akan abubuwan da suke huskanta ne yau da gobe, shine ake kiran shi khutba. Sabanin wancan khutba shine neman arami, wanda wani zai tafi ya tambaye dan uwan, ya tambaye alwalin yarinya da yake kwadayin armanta ya nema a bashi. Wannan khutba shi kuma wannan khutba ita ce wanda ake yi saman munbari ranar Juma'a ko kuma wanda ake yi a tsere ranar Idi. Yake ce wato daga cikin khutbobin shi yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda a cikin zan mu samu wa'azi ne wanda idan mun hankalta da shi hakika ya ishe mu riga da wando akan rayuwar mu ta yau da gobe. Zan mu wa'azu, zan mu san meye yake huskantar mu a nan gobe a rayuwar gobe kiyama. Yake cewa an rajul min bani Shayban, daga wani mutum daga cikin zuri'ar Shayban. Yake cewa anna Ali ibn Abi Talib alayhi salam, daga Ali dan Abi Talib amincin Allah shi tabbata a gare shi, khataba yayi khutba fa qala, sai yake cewa alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Ubangiji, ahmaduhu wa astainuhu, ina gode mai da dukkan ni'imomin da yi mini, wa astainuhu kuma ina neman jagoranci, ina neman taimakon shi, wa uminu bihi wa atawakkalu alayhi, ina imani da shi kuma ina neman dogaro, ina mai dogaro akan shi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, kuma na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai, wahdahu shi kadai shine Allah, la sharika lahu, babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne, kuma wannan tabbas bawa ne yake kuma manzo ne, wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul, muhammad dai ba kowa bane ba illa manzo kamar yanda wa'ansu manzannu suka gabata kafin shi, kuma yake tabbatar mana innama ana abduhu wa rasulu, lalle ni bawa Allah ne kuma manzon shi. Yake cewa arsalahu bil huda wa dinil haqq, ubangijin shi ya aiko shi da shari'a kuma da addini wanda yake na gaskiya, inna dina inda Allah al-Islam, lalle addini a wurin Ubangiji shine musulunci tiloshi kadai, babu wani koma bayan shi. Yake cewa yazihu bihi illatukum, wannan addinin na musulunci zai shahe dukkan wata cuta wanda ta kasance tare da ku, saboda wannan addinin shari'a ce. Yake cewa bayan haka wal yuqiza bihi ghaflatakum, kuma zai walkar da ku akan rabkanwa da kuka shige ta ko kuma dimuwa wanda kuka samu kanku a cikin ta. Haka wannan alqur'anin, wannan addinin da yazo ne da alqur'ani gagarabadan bangaren fusaha ta larabawa, da yazo kuma ubangiji yake ta fi shifa'ul linnas, da kai lalle waraka da dukkan wata cututu, daga dukkan wata cuta wanda muke da a cikin zakatanmu. Bayan haka yake bayani, yake cewa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun, ba ita wace wani ke cewa shi sai ta wake. Ala ai yake bayani li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur, idan ce wanda nake bayani tan taskin suratul nahl, yake cewa ita ce shine wanda ya aika muku manzo duk dan ya hutar da ku daga duhu, wanda yake duhu dan ya hutar da ku daga bakin duhu ya sanyo ku cikin haske. Kinan wannan addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi dan ya hutar da mu daga cikin duhu, kuma ya sanya mu daga cikin haske, kuma waraka ne daga dukkan wata cututtuka wanda muke tare da ita a cikin zakatanmu. Yake cewa wa'lamu, ku sani, annakum mayyituna wa mab'usuna ba'da al-maut, lalle ku dai za ku mutu ko yau ko gobe, wa mab'usuna ba'da al-maut, kuma za a tayar da ku bayan mutuwa, wa mawqufuna ala a'malikum, kuma za a tsayar da ku akan ayyukan da kuka aikata a wannan rayuwar taku ta duniya. Wa mujizuna biha, kuma za a sakanta muku akan wannan ayyukan da kuka aiwatar. Duk abinda ka zo da shi a wurin Ubangiji to za a sakanta maka. Kuma wannan shi yake tabbatar mana wannan shi kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, lalle dukkan kowace rai za ta dangane mutuwa, kuma za a cika muku abinda kuka zo da shi ranar tashin kiyama. Dukkan abinda ka zo da shi na aikin kirki za a baka ladan shi a wurin Ubangiji, abinda ka zo da shi na lala za a sakanta maka da lala a wurin Ubangijinka. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hisaba. Zaka zo za a miƙa maka littafinka, za a ce maka karanta ka yi wa kanka hisabi. In daidai ka zo da shi zaka samu cikakken ladanka, in ka zo koma baya da in ka zo da koma bayan haka hakika zaka samu narko na daga azaba in dai Ubangijinka bai shi kanka ba. Yake cewa dan haka fala taghurrannakum alhayatud dunya, tunda dai bawa ka sani zaka mutu, abinda ka sani da zaka mutu, kuma ka sani bayan mutuwa ka za a tayar da kai, kuma ka sani bayan an tada ka za a maka hisabi da abinda ka aikata a rayuwarka ta nan duniya. To dan haka fala taghurrannakum alhayatud dunya, kada wannan rayuwar ta duniya ta rube ku, kada rayuwar duniya ta rube ku. Ka ringa tunanin a'a ai mu ne yau mu ne gobe ai ba mutuwa, to in kai ne yau kai ne gobe ka tabbata da kai tsufa. In yau ana yi da kai gobe ba a yi da kai ba, ko da iko ai wa ake, in yau an yi da kai to ka tabbata gobe wa'ansu ne za su dana ba dai kai ba. Yau in ka ci mai daɗi ka tabbata wata rana kana kallon mai daɗin wallahi bakkar ikon ka ce shi. Dan haka yake mana bayani fala taghurrannakum alhayatud dunya, kada wannan rayuwar ta duniya ta rube mu, ta rube mu, mu ringa tunanin mu ne yau kullum mu ne yau mu ne gobe. Yake cewa fa innaha darul bil bala'i mahfufa, yace ka sani wannan rayuwar da kake, wannan gidan na duniya yana cike da jarrabawa wadda take da yirmi a cikin rayuwa, jarrabawa wadda take zauwa da rudi, ba kullum ba muke jin daɗi ba. Duk abin da kake cikin shi to hakika da kai wahala. Yake cewa gida ne wanda da kai jarrabawa, wanda jarrabawa da kai yauni a ciki. Al-mahfuz shi shine dukkan abin da yake da kumci bangaren rayuwa. Gidan nan da muke cikin shi na duniyar nan a cikin ke da jarrabawa, wanda da kai yauni a cikin jarrabawa da muke samuwa, da muke samun kanmu a ciki. Can Ubangiji cikin bakara wala nabluwan nakum bishai'in min al-khawf wa al-ju', kun gani a cikin rayuwar mu ta duniya da kai tsoro, duk irin arzikin ka da kai tsoro, da kai abin da yake hurgita maka, da kai abin da yake razanar da kai, yake karya maka gaba, ko barau ko wani tautau ko wani kyakkyaso ko wani abu makamancin haka. Wannan shine abin da yake da kai kunci a cikin rayuwa. In ya kai baka jin daɗi da kai tawaya ta dukiya, ko da kana da dukiyar da kai tawaya ta bangaren wanda kake so Ubangiji ya dauki rayuwar shi, ko bayan da ka iya da kai rashin lahiya, bayan haka cin Ubangiji yake cewa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala, gashi nan an baka ga rayuwar duniyar nan, ga kawa ta duniya, dukkan abin da kake so ka samu a rayuwar duniya, amma ne ka tabbata da kai jarrabawa a cikin dan a gani kai aiki da abin da Ubangiji ya baka ko ba kai aiki da shi ba. Haka kuma Ubangiji tun yake tabbatar mana wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum wa na'lamu wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum wa sabirina wa nabluwa ahbarakum, mun sanya muku wannan rayuwa duk dan mu jarrabe ku mu ga su waye masu kokari, waye za su yi wa Ubangiji da abinda Ubangiji ya ba su bangaren lahiya, bangaren ilimi, bangaren dukiya, kuma suwaye za su yi haƙuri a irin tawaya ta rayuwa wanda Ubangiji ya haɗa su da ita. Yana so bai samu ba, yana so ya shiga mai kyau bai samu ba, yana kallo ana yi ran shi tana so amma dai bai samu ba, ya haƙura. Shi ma wannan jarrabawa ce ta rayuwa. Kuma za mu jarrabe ku akan labarin rika abinda can da can kashi ka haƙura ba kai haƙuri ba. Allah ya ba abokinka bai baka ba, kai jarrabawa baka samu ba, wani ya samu, ya za ka yi? Shi ne yake tabbatar mana wannan rayuwar da muke, wannan gidan da muke ciki jarrabawa ce, kuma jarrabawa mai yauni bangaren rayuwa. ba lalle bane ba duk abin da muka samu mu same shi mu ci shi muna masu horin ciki kai ta wahala sai da kai shekara 50 55 sai ka hada dukiya to ta rayu wata jin dadi za kai shi in auren kai ba wani dadi ba za ka ji ba in kayan dadin ne ka zo ba dadi za ka ji ba kai ginin kai soran baini ba ka iya hawa dai dai an sa hawa shine duk abin da ka samu a wannan rayuwar saka gani a cikin ke da jarrabawa wanda ba dadi ba za ka ji ba kurum suna a ce wani yana da shine can a farko yake ce mana babu wani alheri a rayuwa mun ba ilimi ba da aikin kirki Allah ya tarda mu yake cewa wa bil fana'i ma'rufa kuma wannan rayuwar ta duniya an san ta da gushewa tunda muka fara jin tunda muka tashi in muka kalli ungwanmu za a ce mana za a fara maka lissahi kamu a aiheka da kai kakan wa duk sun mutu ka taso ka yi wayo kana kallon baban wa da kakan wa da baban wa da baban wa ka tashi shekara yanzu 40 a rayuwarka dukkansu sun mutu to kai ma haka wata rana za a sa maka wata rana sai dai iyakoki ko ki su rinka cewa a'a ai baban wa ne ya mutu a shekara kaza baban wa ne shi ya gina kaza baban wa ne shi wannan masallacin baban wa ne da shi aka yi kaza sai dai labari shi ne Ali ibn Abi Talib yake cewa bil fana'i ma'rufa ita dai da karewa aka santa mun sani kowa yana da imanin duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah yana tabbas da kai tashin kiyama kuma ko wanda bai yi imani da Allah ba yayi imani lalle da kai mutuwa kowa ya san da haka to shi ne yake cewa bil fana'i ma'rufa da karewa aka san wannan rayuwar duniya ko mutuwa ko kuma tashin kiyama yake cewa bayan haka wa bil qadri mawsufa kuma an wassafa mana wannan rayuwar da yaudara kamar malam Bahaushe da yake cewa rayuwar duniya kamar dan mangwarai kana sha'i ta sulfi duk irin yanda ka kai da jin dadi sai ta sulfi maka duk irin yanda ka kai da wahala kurum sai ta daga ka shine yake cewa da yaudara aka san wannan rayuwar duk yanda ka kasance a cikin ta dai yaudarar ka ka same ta ba yanda kake tunanin ta ba yau kai ne gobe kai ba ne ba wallahi wannan abubuwan da Ali ibn Abi Talib yake faɗi mana ya isa mu zauna mu ma kan mu karatun tanusu mu san me yake jira mu a cikin wannan rayuwar ta duniya ko abin da yake jira mu a gobe kiyama yake cewa bayan haka wa kullu ma fiha ila zawali yake cewa to dan haka ka sani duk abin da yake cikinta yana dab da gushewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qu'istu ala wasa'atika hatay yace an aiko ni da ni da tashin kiyama kamar haka ya nuna wannan yatsotsin nashi guda biyu interval abin da yake tsakanin yatsa wanda take manuniya da wanda take matsakaiciya shine kurum abin da yake tsakanin tashin kiyama shine Ali ibn Abi Talib yake cewa wannan rayuwa duk abin da yake cikinta yana dab da ya kare ya kusa ya kare dukkan mu an san alamomi wanda suke nuna mana lalle kiyama ta zo hakika tana da su kurum manya-manyan alamomin su ne mun gani ba ko muna fatan Allah ya kashe mu kafin mu gani su yake cewa wahiya baina ahluha duwar wasijabu tsakankanin waɗanda suke rayuwa a cikin wannan duniyar da al'amurrakan wannan duniya juyi ne wasu jani yau in ta karkata bangaren wannan kuma ta karkata bangaren wannan duwan juyi ne shi ne can wannan yake cewa hiyar umuru kama shawar shakama shahatta a duwalun man sarrahu zamanun sa'atu wa azbaru ita dai al'amurrakan rayuwar duniyar nan juyi ne yau in wane ya ji daɗi yau wane yana jin daɗi wane yana kuɗin ciki wane an ɓace matsayin an ba ma wane shi yana can yana baƙin ciki wane kuma ya samu haka ne rayuwar duniya wannan shi ne taƙaitaccen misali na rayuwar duniya wane yana baƙin ciki wane yana jin daɗi to haka rayuwar duniya take juyi ne yau tana wancan ɓangaren gobe tana wannan ɓangaren shi ne can suke cewa ai duniya kamar rawar ƴan mata ce bum yau tana can gobe tana can Allah kiyaye yake cewa wala ta dubu ahwaluka don haka mu sani halin yanayi na rayuwar duniyar nan baya tabbatuwa a ce kullun kullun ga kanin lahiyar kallon kullun kana tare ka ci mai dadi ka sha mai dadi baya ruwa ba wuce yake cewa ba a kwana kullun akan ba wata rana tilas yi an sauka kasa wannan shi ne rayuwar duniya yake cewa la tadumu ahwaluha yanayin ta baya 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 tabbatuwa shine can ubangiji inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri wa inna ma'al yusri usra inna ma'al yusri usra wa inna ma'al usri yusra lalle a cikin kowane tsanani da kai sauki kuma a cikin kowane sauki da kai kowane tsanani da kai a cikin kowane sauki da kai tsanani li kulli shay'in idza ma tamma al-usr duk abin da ya kai gaya to wata rana ne ya tawaya mutum ne ya tashi yana jin karhin shi ana sai an yi da wata rana ne yayi kasa in ya haka sai yayi kasa an ba rashin lafiya da kai suma shi ne yake ce maka la tadumu ahwaluha halayyata yanayinta yanda take zawwa baya tabbatuwa in yau da dadi gobe insha Allah in yau da kunci gobe insha Allah za a samu sauki in kuma da kai sauki to ayi ta godiya ubangiji ubangiji ya kara sauki in ba a gode mai ba wallahi za a shiga cikin kunci la in shakartum wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku yake wada in dai kun gode ne to hakika za a kara muku daga cikin abubuwan da yayi muku ni'imar da yayi muku kenan matakan ka samu sauki a rayuwa to ka gode ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ka ci ka sha ka taimaka ka ba wa wanda suka tantanta ka ba wa insha Allah ubangiji ya maka alƙawari sai ya ƙara maka amma dai in baka yi ba to hakika ka tabbata tsanani yana zauwa ba bayan sauki yake cewa haka rayuwar duniya take walan yaslama min sharriha muzaruha har abada wanda suke mabannata a saman doron kasa masu kisa a saman doron kasa har abada ba sa aminta ba daga sharrin rayuwar duniya ba kuma wannan in muka dauka takaitaccen misali a rayuwar duk wanda ya sharri hakika sai ya koma kanshi Bahaushe yake cewa ramun mugunta ki na shiga jini wata rana da kai za a rubuta duk wanda yake sharri hakika baya taba amintuwa a cikin wannan rayuwar duniyar ba abinda kai sai an maka yake cewa to har abada mai sharri a cikin wannan rayuwar duniya har abada baya abinta ba daga wannan rayuwar ba yake cewa baina ahluha minha fi rakha'in wa sururin lokacin da mutane suna rayuwa a cikin wannan duniya a cikin yalwa a cikin farin ciki izuwa idahum minha fi bala'in wa ghururin su kuma wanda suke barkata sharri suna kisa a cikin doron kasa suna kisa a saman wannan kasar suna can suna cikin wani bala'i suna cikin wani ruɗi na daga cikin rayuwa wani irin bala'i ba shi da kwanciyar hankali kullum yana tunanin sharrin da ya aikata yayi ko ba yayi ba ba shi da zaman lahiya kuma yana nan yana gurur yana rudar kan shi ai muni mummin kuma gobe ma sai mun kara ba wanda isa ya hana ba wanda isa ya dora doka a kanmu mummuni haka mai sharri kullum zaka same shi yana cikin rudi amma dai kuma in ka bibi zuciyar shi zaka samu zuciyar shi bata amintu ba baya da nutsuwa amma dai kuma kullun shaytani yana kara ziga shi ai kuku ne ba wanda yake kama ba wanda yake sirbu to haka rayuwar duniya mutane suna can ba san ba mai kake yi ba kai kana can kana ta kulle sharri kana ta kisa kana ta nema sai an kama wani sai an mawa ne sharri kana cikin bala'i baka huta shin da kanka ba kuma bayan haka kana cikin ruɗi ai sai an yi da ku to haka rayuwar take yake cewa bayan haka yake cewa ahwalun mukhtalifa halayya ne wanda suke bamban halin wani daban halin ka daban yanda ubangiji ya ajiye shi daban yanda ubangiji ya ajiye ka daban ya mai ni'ima bai maka ba dukkan ku ya muku don ya jarrabe ku ya ne ya jarrabe shi kai ma ya maka don ya jarrabe ka me ake nema a wurinka ka haƙura ka mai da al'amarin zuwa ga Allah yake cewa wataratul mutasarrifa kwanuka ne ko kuma lokuta ne wanda suke jujjuyawa wane yau gaida da wane bai da wane da lahiya wane bai da lahiya wallahi wannan rayuwa kasancewa mu zo nan mu zauna mu saurari abinda ake wada mana na wannan bawan Allah wanda ɗaya ne daga cikin mazaje wanda suke samari na daga cikin gidan aljanna wallahi ba karaman ni'ima bace ba wani yana cin yanzu yana cin yana alfasha wani yana can garin likita a kwance ba ma la'akari da wannan ni'imar da Ubangiji ya mana yake cewa to haka taratul mutasarrifa haka take jujjuyawa Allah ka tabbatar da mu akan wannan addinin naka ka sanya kullum muna daga cikin wanda za su kasance wanda suke faɗan la ilaha illallah suke faɗan kalmomi wanda za su ƙara al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wanda za su zauna su saurari wanda suke karanta mana Allah ka datar da mu yake cewa al'ayshu fiha mazmum a wannan dai zamanin da muke rayuwa rayuwa a cikin wannan lokacin da muke abin zargi ne to mu ji ba lokacin Ali yana faɗa haka to ina ga wannan lokacin ko a ƙalla shekara 1400 bayan Ali ya faɗa wannan kalmomin nashi yake cewa rayuwa a cikin wannan zamani wannan lokacin da muke rayuwa a cikin wannan rayuwa ta duniya abin zargi ne duk wanda ya shigo yana mai imani da Allah nema yake ya zai wanye lahiya kuma wannan addu'a duwan wanda yake imani ne kullun cewa yake Allah sa mu gaba da duniyar nan lafiya wannan kalmar uwaye da kakanni kowa zaka same shi yana wannan furucin Allah sa mu gaba da duniyar nan lafiya shine kenan Ali yake tabbatar mana rayuwa a cikin wannan rayuwa abin zargi ne nema ake a hutar ita lafiya a hutar ga wannan duniyar lafiya yake cewa warahu fiha la yadu yalwa a cikin wannan rayuwa baya tabbatuwa diye irin arzikinka zaka samu kanka wata rana baka da lafiya baka yi amfani da abin da Ubangiji ya arzuta ka da shi sai dai wanda yake ciyarwa dan Allah wannan shine wanda yake da rabo a nan duniya yake da rabo a can lahira Allah ya tarda mu yake cewa wa inna ma ahduha fiha aghradu mustahdifa tarmihim bi sihabiha yake cewa wanda suke rayuwa a wannan duniya ka dauki misalin su kamar waɗansu gururruka ne wanda ake so a ci ba kullun bawa duk mutumin da yake rayuwa a wannan duniyar yana nan yana da waɗansu gurace-gurace wanda yake so ya ci ma wannan gure na tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sadiqul masduq ne mai gaskiya ne abin gaskantawa yake cewa babu abinda zai cika bakin dan adam na daga guri yace sai kasa sai an tahi an sanya shi cikin kabarin shi a lokacin da gurin shi zai kare kowa yana da guri ina da guri wallan zai bi kowa yana da gurin shi amma dai babu abinda zai cika wa dan adam gurin shi a rayuwa in ba kasa ba shine nan Ali ibn Abi Talib yake cewa tarmihim bi sihabiha duniya tana nan da kibau tana jiwon mu da wannan gurace-gurace da mu wa'ansu mu same su wa'ansu ma same su ba yake cewa tuqassimuhum bi hamamiha wannan gurin naka da kake ta yawo kana nema ka ci me yake cewa kurin mutuwa sai ta zo ta karya shi mutuwa za ta karye wannan gurin da kake gwatan ka ci ba a rayuwarka yake cewa kullu hatafatin fiha maqdura kuma dukkan wata halaka dukkan wata mutuwa wanda za a yi a wannan rayuwar yace maqdurun an riga ya kaddara ta me yake nuna mana duk abin da yake an riga ya an rubuta maka a cikin ajalinka sai ka same shi daga cikin arzikinka sai ka same shi kamun cuka maka arzikin kamun ka gama ajalinka na rayuwarka ta duniya hakika sai ka same shi duniya tana nan da mashinta da kibo'inta tana hanjanka tana saita ka sai ta same ka da shi sai ka cika gurinka amma dai abinda ba a riga aka rubuta maka ba to hakika mutuwa zata zo ta karya shi baka ci ma gurinka a cikin rayuwarka ba yake cewa wa khuttatun fiha mufur kuma wani plan ne mutum ya dora a rayuwar shi hakika in dai ajali ba a rigaye ba an rigaye an kaddara maka sai ka samu kazan nan hakika sai ka cika sai ka samu kazan nan in kuma Ubangiji bai rigaye kaddara maka ba hakika za a cika maka burinka da mutuwa wannan shine rayuwa kasancewar lokaci ya ja
sabuwar gabace wa alaikum ibadallah nan zan ba dakata anan abin da muke so mu fahimta wannan nasiha ce ko wannan nasama min wasiqa ibarati kalmomi ne wanda Ali ibn Abi Talib yake mana bangaren rayuwar duniya shi kuma wannan khutbar Ali ibn Abi Talib ce wanda yake mana a rayuwar duniya yana ma wanda yake tare da su wa'azi yana galgadin su akan su guji wannan duniya rudin duniya dai ba karewa yake yi ba ya kasance kullum mai imani a hannun shi a rayuwar shi ya za a yi ya samu duniya ya samu lahira kadda ya takaita ya tsaye da neman duniya don ya samu lahira ya gama guda biyu ya samu duniya ya samu lahira shi ne can ubangiji yake mana bayani fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaqa mutanen da za su zo su da kufa sun tafi gaban sun tafi su yi aikin haji su ringa daga duniya ko kuma ba ma aikin haji ba a nan gidajensu ko kuma a cikin masallataiya su ringa daga hannayensu su ringa cewa ubangiji ka ba mu duniya cito wa innan mutanen ba su da wani rabo a wani kuri ubangiji in ya ga dama za ya karban musu addu'arsu ya cika musu gunan rukansu a cikin rayuwar duniya ya ba su duniya su fanta ma su yi abin da suka ga dama a cikin rayuwar duniya ya ce amma dai wanda suke da rabo guda biyu ya ce su ne wanda za su ringa cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a rayuwar mu ta nan duniya ka ba mu kyakkyawa a rayuwar mu ta lahira ya ce cewa ulaika lahum nasibun mimma kasabu wannan su ne suke da rabo daga abin da suka samu zaka same shi gashi nan yana da wadata yana ciyasuwa yana abin da ya dace da rayuwar shi ta nan duniya layin da ubangiji ya bashi yana kokarin yayi aiki da ita akan biyayya ta ubangiji bayan haka kuma za ya samu ranar za ya samu gobe kiyama za ya samu kyakkyawar rabo a gobe kiyama a wurin ubangijin shi Allah ya datar da mu wannan kalmomi ne yake mana dan mu fadaka mu tashi daga gafalar da muke rafkaruwa da muka shiga ko irin dimuwa da muka shiga ko irin ruɗi da muka shiga na rayuwar duniya sai mun yi kaza mu tabbata gurbinkan mu har abada ba sai cika ba abinda zai cika mana gurbin mu shi shine wannan kabarin da aka sanya mu nan karshen buri yake karewa matukar bawa yana rayuwa wallahi tallahi ko lokacin da zai ga malaiku yana gurin da a ƙara mai rayuwa da a bar shi yayi kaza kamar yadda wani ɗan uwa yake bada labari yake cewa ɗan uwan shi yazo zai rasu malaiku sun san ko su a bishiran shi yake cewa wani ka ce musu ba yanzu ba mutuwan nan ban shirya ba ina da abubuwan da nake so in yi su a rayuwata ta duniya la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ba sa jinkirta mai daidai sakon guda ba ko ba sa fara mai ba wannan shine abin da la ya'sunallaha ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun abin da yake a kullun duk da hadisin dhaifi ne hadisin da Imam Abu Dawud ya hutar da shi yake cewa a kullun sai an yi duba guda 70 a cikin lokacin mafi a kullun instruction ake dauka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wanda zai mutu wanda zai mutu wanda zai mutu wanda zai rana za a kusa ba wanda da wanda a kullun su zama yadda hadisin yana da hauri bangaren islamin shi to haka za a duba in dai lokacin da abin da zai yi rayuwar nan ba ta da tabbas babu wanda yake da garantin ya waye gobe ko ba ya waye ba dan haka mu ringa kyautata zato a wurin ubangiji mu ringa neman taimakon shi ya tabbatar da mu akan wannan addini mu ringa neman agajin shi akan bauta akan biyayya ta ubangiji Allah da tar da mu duniya da lahira Allah kara mana imani ya kara mana lahiya da abinda lahiya za ta ci iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya gafarta musu Allah sanya aljanna ita ce makoman su abinda kuma iya ba Allah ya iya mana a wannan rayuwa Allah kara shiryar ta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك